الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ولمن استمسك به هدى ونورا والصلاة والسلام على من أرسله الله بالهدى والبينات سراجا منيرا نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار amma babu godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Laraba 26 ga watan Al-Muharram shekara ta 1436 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 19 ga watan 11 shekara ta 2014 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tafsirin alqur'ani har yau da taimakon Allah tabaraka wataala muna cikin sura ta 16 a bangaren lissafi suratul nahl kafin darasi na yau bale fi yan tambayoyi suka iya gabata na'am wai tambayar dan uwa liman a cikin khutba idan ya kama sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shin zaka yi masa salati kware da gaske dole ne a yi masa salati illa kasancewar ba za a daga murya ba domin a shawwasha jama'a za a yi mai salati amma abinda ake bukata wato shine a sarda murya kamar yanda addu'o'i da suke gudana na liman a cikin khutba akan cewa amin amma ba haka ba kowa yake daga murya ana amin amin wannan sabanin sunna ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin kamar yanda malamai suka tafi yanda hadisai suka nuna cewa a kowane hali indai aka ambaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to dole ne a yi masa salati kamar yanda hadisin suka zo lafazi ne wanda yake gamamme wanda yake nuna a duk lokacin da aka kama sunan sa sawa'an kana cikin sallah ko kana wajen sallah to dole kai masa salati dan haka mai akdari yake cewa duk wanda yaji ambatan Muhammad sallallahu wasallamu huwa barakatuhu alaihi yaji an kama sunan sa wa huwa fi ssalati fa salla alayhi fa la shay'a alayhi halin yana cikin sallah yayi masa sallah yayi masa salati yace babu komai akan sa an gane ko sai dai ba a daga murya haka kamar yanda dai wasu suke yi wai misali wanda ya samu raka'a daya ko biyu wato a sallah ta jama'a kamar misali sallah ta azhar ko sallah ta al'asr ko sallar isha ka samu raka'a daya ko biyu ko uku wannan sallah kana iya maimaita ta a cikin wata jama'a ta daban kamar haka ne kake tambaya raka'a ta kuce masa amma ya samu wasu raka'o'i daga cikin sallar lima a kenan bai samu ba raka'a koda daya wani misali mutumin da bai tarda komai daga cikin sallar liman face kawai zaman tahiya an gane ku shin idan ya gama wannan sallah in ya ga wata jama'a na sallah yakan iya shiga yayi kwarai da gaske duk wanda bai samu ba raka'a cikakka ta sallar jama'a, to idan ya ga wata jama'a za su yi sallah yakan iya bin su domin ya samu ladan jami'i. Amma duk wanda ya samu raka'a cikakka tare da liman to shine ba zai sake ba. Na'am. Wai hukuncin yin arwalla daga tsaye halaka ne, matukar za ka wanke gaba'uwa kamar yadda ake bukatar a wanki, don ita arwalla ba dole ba ne sai an tsugunna, ko daga tsaye kana iya yin arwalla. Na'am. Wai kana iya yin mutri kadai? Abinda dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi a duk dare na Allah, yakan yi shafa'i da mutri. In aka ce shafa'i, na filfilin da za su gabaci ita raka'a ita karshe kenan, sawa'an ka takaita ne akan raka'a biyu ko kuma abinda yake sama da haka. Don haka wasu malamai suka karhanta cewa mutum ya yi mutri shi kadai raka'a daya, wannan malamai sun karhanta akan haka. Amma tare da cewa ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama, shafa'i da wutirinsa yakan yi raka'a 11 a kowane dare, kamar yadda Aisha Allah ya kara mata yadda ta faɗa, ta ce kuma ba bambanci tsakanin wani wata da wata na Ramadan, iya abinda yake a kowane dare na Allah raka'a 11. Tare da cewa kuma ya inganta a cikin hadisin Zaid ibn Khalid al-Juhani da Abdullahi ibn Abbas, manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi raka'a 13. Dan haka anan misali, idan kai sallama 5, wannan na cikon 11 shine wutri, wannan raka'a 10 gabaɗaya sunanta shafa'i. Ko kai sallama 4 sannan sai ka zo da raka'a 3, wadannan raka'a 3 a jumulce gabaɗaya sune wutri. Ko kai raka'a 13, in kai sallama 6 kenan sai ka zo da raka'a 1 ita ce wutri. Ko kai raka'a 10 kenan sallama 5, raka'a 3 da za ka zo da ita gabaɗaya ita ce wutri. Ko kuma kai raka'a 9 wanda baka zama sai a ƙarshen raka'a ta 8, tun daga farko ba za ka zauna ba, zama irin na tahiyya sai a ƙarshen raka'a ta 8. Idan ka zauna ka yi tahiyya ba za ka salamce ba, sai ka tashi ka zo da raka'a ta 9 sannan ka salamci. Wannan 8 ɗin gabaɗaya shine shafa'i, wannan na cikon 9 ɗin shine wutri. Ko kai raka'a 7 ba za ka zauna ba a wannan raka'a 7 sai a ƙarshen raka'a ta 6. Idan ka zauna ka yi tahiyya ba za ka salamce ba, sai ka tashi ka zo da raka'a ta 7, in ka yi ta 7 ɗin sannan ka salamci. Wannan 6 ɗin shine shafa'i kenan, ta cikon 7 ɗin ita ce wutri. Ko kai raka'a 5 a 5 ɗin nan gaba ɗaya ba za ka zauna ba sai a ƙarshen ta 5 ɗin. Ko kai raka'a 3 ya zamanto a ƙarshen ta 3 shine za ka zauna. Ko kai 3 in ka yi 2 ka salamce sannan ka tashi ka kawo 1. Ko kuma kai raka'a 1 tak, kamar yadda ya inganta a cikin hadisi na Abu Ayyub al-Ansari, wani lokaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi raka'a 1 tak a cikin dare. Don haka lalle mutum yakan iya yi, amma ba a buƙatar mutum ya cika akan haka, domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama galibi a kowane dare na Allah yakan yi raka'a 11. Don haka malamai suke ganin cewa ƙarancin abinda mutum zai takaita akan shi raka'a 3, ka yi 2 ka salamce sannan ka tashi ka kata 3, ko kuma daga farkon ba za ka zauna ba sai a ƙarshen ta 3 za ka yi tahiyya ka salamce. Wannan 3 da ka yi a jumulce shine shafa'in ka da wutri. Sai dai bayyana cewa in ka yi 2 ka zauna ka yi tahiyya ba tare da sallama ba sannan ka tashi ka kawo ta 3, domin hani ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kamanta shafa'i da wutri da sallah ta magriba. Sallah ta magriba ita ce ake yin 2 a zauna a yi tahiyya ba tare da sallama ba sannan a tashi a kawo ta 3 kenan. Shi sai dai ka yi 2 ka salamce sannan ka tashi ka kawo ta 3, ko ka kawo 3 gaba ɗaya a jumulce sai a ƙarshen ta 3 ka salamce. Waɗannan kaifiya ta wutar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaba ɗaya hadisai ne ingantattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda galibinsu suna cikin Sahihu Muslim. shi ne kusan nau'i goma sha ɗaya ne daga cikin mutuninsa inda ka lissafa. Na'am. Wai misali, wani littafi ya kamata mutum ya fara da shi? Farko dai abin da ya kamata mutum ya fara da shi littafi na tauhidi, saboda aqida ita ce foundation wanda in ta ginu ta samu zama, sannan duk abin da aka gina a kanta zai zauna. Idan tauhidi bai zauna ba, to duk abin da aka gina na ibada a kansa su ne shirushe. Da haka in ka koma nan cikin akdarim ya ce awwalu ma yajibu alal mukallafi tashihu imanihi, farkon abin da ke zama wajibi akan baligi kyautata imaninsa. Ta yaya za mu kyautata imaninmu? Shi ne sanin tauhidi. Mu san haƙƙin Ubangijinmu wanda ya halicce mu, mu san abin da Allah yake so, yake yadda, abin da zai gamsar da shi, mu san abin da Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake ƙi, yake kyama, mu nisance shi. Don haka tauhidi shi ne farkon abin da ya kamata mutum ya fara karatu da shi. Akwai littattafai ƙanƙana waɗanda suke na tauhidi, su ya kamata a karantar da mutum a farko, irin su al-usulus salasa, irin su al-qawaidul arba'a da sauransu. Sannan a ɓangaren ibada ya karanci irin waɗannan ƙanƙanan littattafai waɗanda suke na fiqhu, irin su al-akhdari, irin su al-ashmawi da sauransu. Idan ya ɗan tura sai ya nemi kuma littattafai irin waɗanda suke na hadisi, kamar irin su al-arba'in an-nawawiyya, irin su Umdatul Ahkam da sauran littattafai. To waɗannan su ne ya kamata a ce mutum ya koya. Farko dai ya san tauhidi, bayan ya sani tauhidi, abin da zai biyo baya shi ne sanin hukunce-hukuncen sallah. Domin bayan shahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, abin da ke biyowa baya shi ne tsaye da sallah. Sallah ko ba yanda za a yi ta tsaya, dole sai an nemi saninta. Don haka da ya ce awwalu ma yajibu alal mukallafi tashihu imanihi, sannan sai ya ce thumma ma'rifatu ma yusiluhu bihi farda ainihi ka ahkamis salati wa taharati wa siyam. Kaga bayan tauhidi, sannan me zai biyo baya? Shi ne kenan sanin abinda mutum zai inganta farillarsa ta ainihi. Shi ne sai misali ya ce ka ahkamis salati wa taharati wa siyam, kamar sanin hukunce-hukuncen sallah da tsarki, domin tsarki sharadi ne wanda yake na sallah. Sannan wasiyam kuma da sanin hukunce-hukuncen azumi da sauransu. Na'am. A? Na memi? Ladubba na mai neman ilimi. Malamai sun wallafa littattafai da dama akan wannan hanyar da ya kamata mutum ya bi, ya ladautu da waɗannan ladubba domin ya samu ilimi, iliminsa ya yi albarka. A cikin ƙanƙanan littattafai akwai irin su ta'limul muta'allim, ɗariƙar ta'allum. Ta'limul muta'allimi, ɗariƙar ta'allum. Sanar da mai neman ilimi, hanyar neman ilimi. Haka littafin sunansa. To akwai ladubba na neman ilimi ƙwarai a cikin wannan littafi. Littafi ne wanda yake malamin da ya wallafa shi tun ƙarni na huɗu, shekara ta 300 da ƴan kai da hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sannan akwai irin su littafin da ake kiran shi tazkiratu sami' wal mutakallim fi adabi al-alimi wal muta'allim na ibnu jama'a al-kinani, wanda malami ne na karni na 7. Wannan littafi ne wanda yake mai matukar muhimmanci akan bangaren abin da ya shahi ladubba na mai neman ilimi da shi malamin kansa. Wanda wani malami wanda ya haƙƙaƙa littafin yake cewa wallahi yayi nadama matuƙa da a lokacin yana ɗalibi bai tsaya ba ya karanci wannan littafi ya fahimci abubuwan da suke cikinsa. Akwai irin su wannan littafin da Al-Khatibul Baghdadi shi ma ya wallafa littafi akan wannan, sunansa ya kwanta mu. Sannan akwai irin su littafin da Al-Imam al-Ghazali ya wallafa wanda ake kiran shi Ayyuhal Walad. Sannan akwai irin su littafin da ake kiran shi Hilyatu Talibil Ilm wanda Bakar ibn Abi Zaid, wannan Bakar Abdullahi Abu Zaid, Allah ya ji kansa, shi ya wallafa littafin. Muhammad Sadiq, wannan Muhammad ibn al-Usaymin ya ma littafin wannan sharhi. Littafi ne wanda yake shi ma mai fa'idar gaske. Sannan kuma akwai littafin da Salimu al-Hilali ya wallafa akan hadisin Jibril. A cikin wannan hadisi ya fitar da ladabba waɗanda suke neman ilimi. Dan haka littattafai suna da yawa a wannan fage na ladabba wanda yake na neman ilimi. Illa kasancewar irin su hiliyatu talibul ilm, irin su ta'limul muta'allim, amma wanda yake umda a wannan babin sai irin su shi ta zikratu sami wal mutakallim. Da shi wancan na wannan al-jami'u fi akhlaqir rawi was sami ne ina ji na Khatibul Baghdadi. Akwai kuma wannan na Ibnu Abdul Bar, shi ma ya wallafa yana fitowa mujalladi biyu, shi ma akan ladabba ne na neman ilimi da sauransu. Na'am, insha Allah. Yana iya musulmanci ko ba zai iya musulmanci? Wani misali, mutumin da ya salla shi kadai sai ya samu wata jama'a sai suka zo za su yi jami'i, shin yana iya shiga gaba ya yi limanci ko kuma dole sai dai ya zama mamu? Babu dalilin da ya hana ya shiga gaba ya zama liman ko da ya yi sallar. An gane ku? Kamar yadda Mu'az Allah ya ƙara masa yadda, wanda hadisi ne yana cikin Sahihul Bukhari, in an gama sallar isha a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Mu'az idan ya dawo unguwarsu yakan wuce gaba ya ma in unguwarsu limanci, wanda shi Mu'azin yake sakewa nafila ce, amma jama'ar da ke bayan shi su farilla ce suke. Don haka malaman da suka ce duk wanda ya salla shi kadai idan ya haɗu da wata jama'a za su yi jami'i ba zai zama limami sai dai ya zama mamu, babu wani dalili da suka dogara akan shi wanda zai iya hanawa. Don haka kenan asali shine halacci, wanda ya salla shi kadai ya halatta limanci jama'a idan za a saki. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala a cikin wannan sura ta 16, suratul Nahl, mun tsaya ƙarshen wato aya ta 79. Kafin ita aya ta 78 da ita da ta 79, Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana zana mana wasu dangogi daga cikin ni'imomin da ya jaddada mana, wanda bayani daman ya gabata tun lokacin da muka shiga farkon wannan sura, lokacin da muke bayani game da sunanta yanda yake a wajen malaman kula da al'amari na Al-Qur'ani, shine suratul Nahl, tare da cewa wasu malamai suna kiranta da suratul Ni'am. An-Ni'am jam'i ne na ni'ima. Me yasa aka ambace ta da wannan suna suratul Ni'am? Saboda iya abinda ta kunsa na ni'imomi wanda sun wuce lissafi, wanda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya jaddada ma bayinsa. Dan babu wata sura wadda ta yi bayanin ni'imomin da Allah ya jaddada ma bayinsa ɗaya bayan ɗaya sama da suratul Nahl. An gane ko? Idan ka ɗauka tun daga farko Allah yana zana mana ni'imomin da ya jaddada mana. Da ya ce ata amrullahi fala tasta'jilu subhanahu wa ta'ala amma yushriku yunazzilul malaikata biruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadihi an anziru annahu la ilaha illa ana fattaku. Kaga babbar ni'ima, ni'imar da ta kere kowace ni'ima, ita Allah ya fara ambata mana a farkon ita sura, sai ya ce yunazzilul malaikata biruhi, Ubangiji ta'ala shine ke saukar da wato mala'ikansa Jibrilu alaihi salam birruhi, wato da wahayi. Abinda ake nihi da ar-ruhu anan shine wahayi, kamar yadda yace wa kadhalika auhayna ilayka ruhan min amrina, dan ta hanyar wahayi ne zukata suke rayuwa kuma gangan jiki ya rayu, domin rayuwa ta zuciya ita ce rayuwa ta hakika. Duk wanda ba shi da rayuwa ta zuciya, zuciyar da bata kwankwada Al-Qur'ani da Sunna, to gangan jikin shi baya da amfani, sunan shi matacci. Aw man kana maitan fa ahyaynahu waja'alna lahu nuran yamshi bihi fil nas kaman mathaluhu laysa bi fi dhulumati laysa bi kharijin minha. Dan haka shine Allah ya ambata babbar ni'ima wadda ta kire kowace ni'ima ita ce ni'ima ta saukar da wahayi. To dan haka Allah ya ringa zano mana ni'imomin da ya jaddada mana har muka zo kan wannan aya ta 78. Ubangiji ta'ala ke cewa wallahu akhrajakum min buduni ummahatikum la ta'lamuna shay'a. Ubangiji ta'ala shine ya fitar da ku daga cikin cikin uwayenku mata. Kenan a lokacin da aihuwa ta zo, Ubangiji ta'ala da kudirarsa shine yake nuna ma da ta hanyar da zai fito. In ba dan Allah ya nuna ma da ta hanyar da zai fito daga cikin cikin mahaifiyarsa, to babu abin da zai biyo baya face halakar shi dan da mahaifiyar. Wannan kuma kudura ce ta Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala, kamar yanda shi ya sawwara halittar da a cikin mahaifa, kuma ya rayar da shi a cikin wannan mahaifa, yake ba shi ci da sha, kuma idan lokaci ya cika na yazo duniya, Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala shi yake hayya a wasu sabubba, wanda mahaifiyar jikinta zai jijjiga, ta wannan hanya Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala zai nuna ma da hanyar da zai fito. Shine yace wallahu akhrajakum min buduni ummahatikum la ta'lamuna shay'a. Ubangiji Ta'ala shine ya fito da ku daga cikin cikin uwayenku mata. La ta'lamuna shay'a, a lokacin da kuka fito ba ku san komai ba, komai ba ku sani ba. Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ya nuna ma da yanda in ya ji yunwa ga irin abin da zai kuka, mahaifiyarsa za ta san abin da yake bukata, sannan sai ta kara masa nuni. Ya kai yaro in ya kai lokacin da zai fara zama, Allah yake koya masa yanda zai zauna. Ya kai lokacin da zai fara tsayuwa, ya kai lokacin da zai fara rarrahe, ya kai lokacin da zai san abu wanda zai cuce shi in ya kusance shi ya ji akwai gumi ko wani abu makamancin haka, ya ja da baya. Sannan kuma idan ya ji abinda yake da bukata kuma zai iya kusantar shi. Wannan duka hikimomi ne na Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala, kuma ni'ima ce wadda take tashi. Shi ne ya ce la ta'lamuna shay'an, ya ce ba ku san komai ba. Ashe a nan in muka tsaya muka lura cewa dan adam babu wanda aka haife shi da ilimi. Dan haka malamai suke cewa innamal ilmu bitta'allum, ilimi ana samun shi ta hanyar koyo. An gane ku? Dole sai ka je ka koya zaka sami ilimi. Kenan ba wanda Allah ya halicce shi da ilimi, ba wanda Allah ya haife shi da ilimi. Ilimi daya ne wanda kowa yake zawa da shi duniya, shine fitira. Allah ya cusa ma kowa ya san wane ne mahaliccin sa. Inda za a bar dan adam akan fitirar shi yanda Allah ya halicce shi, wani ne zo bai ya rikita masa al'amari, to zai bada bayanin Ubangijin da ya halicce shi, kuma zai yi bayanin cewa wanda ya cancanta a kadaita shi a cikin ibada, Ubangijin da ya halicce shi. Don haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ma min mauludin illa yuladu ala alfidra, babu wani da da ake aihuwar shi face akan addinin musulunci ake aihuwar shi akan tauhidi. Manzo Allah yace sai dai uwayen shi idan Yahudawa ne su rikida shi su maida shi ba Yahude, idan ɗan mushaw ne su rikida shi su maida shi ɗan mushaw, idan maguzawa ne su maida shi ba maguje, amma akan tauhidi kowa Allah yake halittar shi. Don haka sai Abu Huraira Allah ya kara masa yadda yake karanta ayar da take cikin suratul Rum, idan ya karanto wannan hadisi sai ya ce Allah ya faɗa fitratallahi allati fatarun nasu alaiha. To don haka wannan ilimi shine wanda kowa yake zawa duniya da shi, sanin mahaliccinsa da cewa shi kadai ya cancanta a bauta masa, sai dai idan an juya masa tunani. Amma duk wasu al'amura dan adam yana zawa duniya a matsayinsa na jahili bai san komai ba, Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala shine yake sanar da shi. Shine yace la ta'lamuna shay'an, ba ku san komai ba. Wa ja'ala lakum as-sam'a, Ubangiji Ta'ala ya halitta muku, wato shine ji, Allah ya halitta muku kunne wanda ta hanyar shi kuke jin duk abin da ake iya a ji. Wanda ji ni'ima ce daga cikin ni'imomin Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala. Wanda shi ji kala biyu ne, akwai ji wanda yake Allah ya halitta ma bawa duk abin da za a faɗa yakan iya sauraro ya ji. Sannan akwai ji kuma wanda yake na karɓa, wannan kuma yake banta da Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala. Ba kowa Allah yake ba wannan, sai wanda Allah yake so yake kauna. Mutumin da Allah zai azurta shi da ji, in an faɗa masa gaskiya zai ji ji wanda yake na karɓa. An gane ko? Don haka su wanda Allah ya rika zukatansu ne Allah yake fada inna sharrad dawabi inda Allahi summul bukumul ladina la yaqilu walau alima Allahu fihim khairan la asma'ahum walau asma'ahum latawallaw wahum muridu. Da Allah ya san akwai wani alkhairi tattare da su, da Allah ya jiyar da su ji wanda yake na karba. Shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai karanta musu alqur'ani ba, ya karanta musu. Nan yake zawa tsakanin su, manzon Allah ya karanta alqur'ani suna ji kuma sun san me ake faɗa. To amma da yake Allah bai azurta su da ji wanda yake na karba, don haka sai su kurunci. Shine yace walau alimallahu fihim khairan la asma'ahum, sai yace walau asma'ahum, da Allah zai jiyar da su, kaddara cewa da Allah zai jiyar da su, latawallawahum muridun, da za su juya baya suna masu bishire ma abinda ake karanta musu na alqur'ani, wanda tuntuna Allah ya riga ya kaddara musu tabewa da halaka. To dan haka ji ni'ima ce daga cikin ni'imomi na Ubangiji subhanahu wataala. Ba wanda yake sanin ji ni'ima ce sai wanda Allah ya rage masa ji ko kuma ya kurumtar da shi. Zai tabbatar da cewa ashe ji ba karamar ni'ima bace. Shine yace wa ja'ala lakumus sam'a, Ubangiji ta'ala ya halitta muku ji, wal absara, sannan kuma ya halitta muku magannai, wanda kuke ganin duk abin da aka iya gani, wal af'ida, Ubangiji ta'ala kuma ya halitta muku zukata, wanda kuke hankaltar abubuwa ku fahimta, wato ta hanyar su, domin ita zuciya ita take hankaltar duk wani abu, ita kuma take fahimta. Kwakwalluwa akwai alaka mai karfin gaske tsakaninta da zuciya, amma kwakwalluwa ba ita ba take harzace abu, ba ita ba take hankalta, zuciya ita ce take harzace abu, kamar yadda nassi na alqur'ani ya tabbatar da haka. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw adhanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur ash-shahid fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha. An gane ku? Shine yace wala af'ida, Ubangiji ta'ala shi ya halitta muku wato zukata, la'allakum tashkuruna, dan ku gode masa, ma'ana dan ku gode ma wannan ni'imomi da ya jaddada muku. Lafazin al-af'ida jam'i ne na fu'ad, fu'ad zuciya kenan, al-af'ida zukata. Bayani ya gabata lafazin ja'ala idan yayi ta'addi ila maf'ulin wahid yakunu bi ma'ana khalaqa, kamar yadda yace alhamdulillahi allazi khalaqa as-samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur, ay wa khalaqa adh-dhulumati wan nur. Amma idan yayi ta'addi ila maf'ulayn yana daukan ma'anar sayyara, kamar yadda yake cewa waja'alna al-layla libasa waja'alna an-nahara ma'asha. Al-layl kaga shine maf'ulul awwal, libasan anan shine maf'ulus sani, kamar yadda an-nahar shine maf'ulul awwal, ma'ashin shine maf'ulus sani. Sai yace alam yarau ila tsayri, Ubangiji ta'ala yace shin yanzu ba sa kallo izuwa tsuntsu, izuwa tsuntsaye, musakharatin fi jawis samai, suna ababan gurewa a cikin sararin sama, ma'ana wai jama'a ba sa kallon tsuntsaye yanda Allah ya hure su suke tashi a cikin sararin sama. Tsuntsu zai iya yin tashi yayi nisa gaba sama, tafiya ta kilo mil 12 akalla ya kai kusan kilo 18 ko sama da haka. Wannan hurewa ce ta Ubangiji subhanahu wataala, tsuntsu ya tashi a cikin sararin sama ya buga fukafukansa, yayi sama ko yayi hasa ko yayi gaba ko yayi baya, wani lokaci da baya da baya zaka ga tsuntsu yana yi, wani lokaci sai ya tsaye da fukafukansa yayi tsaye chak baya motsi. To shine Ubangiji ta'ala yace ma yusiku hunna, a lokacin da tsuntsaye suke tashi a cikin sararin sama, ko lokacin da suke buga fukafukansu, ko lokacin da suka tseda, wane ne ya rike su ya hana su yo kasa su fado? Sai yace illallah, ai ma yusiku hunna illallah, ba wanda yake rike tsuntsaye lokacin da suke tashi a cikin sararin sama face Ubangijin da ya halicce su. Kenan wannan kasancewar tsuntsu da yake tashi alama ce daga cikin alamomin da suke nuna kudura ta Ubangiji subhanahu wataala akan kowa da komai, kuma alama ce wadda take nuna kadaitar shi da cancantar a kadaita shi a cikin ibada, kada a sanya masa kishiya. An gane ku? sai yace inna fi zalika lalle game da tashin tsuntsu a cikin sararin sama da rashin faduwar sa la ayatin yace akwai dalilai masu nuna kadaitar ubangiji subhanahu wataala li qaumi yu'minun ga mutanen da suke gaskata suke imani su gaskata yau zamu tashi aya ta gaba a'udhu billahi minash shaitanir rajim قال الله تبارك وتعالى والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون Ubangiji ta'ala ke faɗa wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana Ubangiji ta'ala shi ya halitta muku mazauni da kuke zama a cikin sa min buyutikum daga cikin ɗakunanku Idan ka gina ɗaki ka gama sawa'an ɗaki wanda yake na laka ko na haƙƙi ko kuma kaima da ake kafawa ba wani tunanin ka bane da wani wayan ka yake zaba maka wurin da zaka aje shimfidarka da inda zaka ringa zama kana hutawa ka jira kujeru Ubangiji subhanahu wataala wurin da zaka zauna da wurin da zaka kwanta a cikin ɗakin ka shine ya halitta maka wannan gun inda bai halitta maka ba ba yanda za a yi ka samu gun da zaka zauna wannan ita ma wata babbar ni'ima ce daga cikin ni'imomin Ubangiji subhanahu wataala ya ganar da bawon shi ga wurin da zaka je ka aje shimfidarka domin kwanci ga wuraren da zaka aje kujeru domin zama shine yace wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana sakana bi ma'ana maskana ubangiji ta'ala shine ya halitta muku sakana wato wurin zama min buyutikum daga cikin ɗakunan ku da kuka gina waja'ala lakum min juludil an'ami buyuta sannan shine ya halitta muku kuma ɗakuna daga cikin fatu waɗanda suke na dabbobin ni'ima ma'ana raƙumma da shanu da tumaki da awaki idan an yanka an ci naman fatun sai a jime su idan aka jime su sai a dinka su sai su zamanto ɗaki an gane ko shine yace tastakhifunaha ɗakunan da kuke ganin rashin nauyinsu yawma za'anikum wato a ranar bulaguranku wa yawma iqamatikum da ranar da kuke zaman gida a wancan lokaci fatu waɗanda suke na dabbobi musamman dabbobi na ni'ima raƙumma da shanu da tumaki da awaki idan an je mai akan dinka su wato ai ɗaki wannan ɗaki sai ka nade shi kamar yanda kake nade wato tabarma sai ka goya a baya ko ka dora akan abun hawanka duk inda ka sauka a cikin dokar daji a cikin ƴan mintuna ka yi ɗaki wanda shine ci gaba na yau ya kawo akan yi na tanti shine na leda da ake yi to amma a wancan lokaci akan yi ne da fata shine yace waja'ala lakum ubangiji ta'ala shine ya halitta muku buyutan wato ɗakuna na musamman min juludil an'ami wato daga cikin dabbobi fatu waɗanda suke na dabbobin ni'ima tastakhifunaha ɗakunan da kuke jin rashin nauyinsu yawma za'anikum a ranar gulaguranku yawma iqamatikum da ranar da kuke zaman gida in a gida ma kake a zaune zaka iya gina wannan ɗaki zai zame maka ɗaki ne wanda zaka iya rayuwa a cikin sa ka fita nan dajin agadas da sauransu zaka ga wannan ɗakuna na kaima da suke yi shine ɗakunan maganar a zo a gina ɗaki wanda yake na laka ma bai mata so ba wanda wasu da yawa suna rayuwa ne a cikin wannan ɗakuna iya rayuwarsu yanzu misali in ana zaman gida in ka tashi kaura daga nan kawai sai a nade ɗakunan a yi gaba a je a samu wani wuri sannan a gina musamman kuma ga waɗanda suke makiyaya an gane ko to amma irin wannan ɗakuna namu idan ka gina fa shikenan fa zama yayi zama magana ra tashi a kaura sai in ya kama dole to dan haka shine yake cewa waja'ala lakum min juludil an'ami buyutan ubangiji ta'ala shi ya halitta muku wasu dakuna na musamman min juludil an'ami daga cikin fatu wadanda suke na dabobin ni'ima yawma tastakhifunaha wanda kuke jin rashin nauyin su yawma za'anikum a ranar bulaguranku wa yawma iqamatikum da ranar zaman gida ubangiji ta'ala sai ya ce wa min aswafiha daga cikin wato audugar gashi ta kankanan dabobi ma'ana tumakai wa aubariha wato da izga ta raƙumma wa ash'ariha da gashin wato awaki asasan Allah ya halitta muku asasan wato sune tarkace wanda yake na daki ta waɗannan gashi na dabobi in aka ce al-asas sune kaya waɗanda suke tarkace na amfani kamar tufafi da za a sa da kayan shimfiɗa da kayan ruha da sauransu to ta hanyar aswaf lafazin aswaf jami'i ne na suf idan aka ce suf shine wannan gashi mai laushi wanda ake yanka daga jikin tumakai musamman tumakai waɗanda suke na larabawa wanda zaka ga tunkiya gaba ɗayan jikinta gashi ne sai kan kawai to wannan ni'ima ce ta ubangiji subhanahu wa ta'ala wannan gashi ake yankar shi idan aka yanki wannan gashi da wannan gashi za a saka burgun da za a rufa da shi za a saka tufafin da za a saka a jiki da shi za a saka shimfidar da za a shimfida kamar kidishi da sauransu da shi za a yi dukkan wasu abubuwa waɗanda suke na amfani sannan sai ya ce wa aubariha wato da izga lafazin aubar jami'i ne na wabar in aka ce wabar shine gashi wanda yake mai kaushi irin gashi wanda yake na raƙumi shi ma saka ake da shi an gane ko galibi in an saka cin baki ana yin shi da gashin da ake kiran shi aubar ma'ana izga kenan sai ya ce wa ash'ariha kuma da gashi wanda yake na awaki abinda ake nufi da ash'ara anan su ne gashi wanda yake na awaki sai ya ce asasan ay wa khalaqa lakum asasan an gane ko waja'ala lakum asasan ay min aswafiha wa aubariha wa ash'ariha daga gashin kenan audugar gashi ta dabobin ni'ima da izgarta da kuma gashi na awakai ubangiji ta'ala ya halitta muku asasan wato kayan amfani kenan tufafi da za ku saka da kayan shimfiɗa da kayan rufa da sauransu wa mata'an kuma dan jin dadi ilahi wato izuwa lokacin tsufa ko kuma izuwa lokacin mutuwa in ma su tsufa ka nemi wasu ko kuma mutuwa ta cin maka kafin waɗannan kayan amfani su tsufa dan haka ilahi wasu malamai suka ce izuwa lokacin mutuwa kakan iya sababbin kaya ne ka saka kuma kafin ka amfana da su mutuwa ta cin maka kuma takan iya yiwuwa kana rayi har ka kai lokacin da kayan nan za su tsufa kuma ka buƙaci wasu sababbi to wannan ma wasu ni'imomi ne da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya zana mana wanda ya jaddada mana wanda yau ci gaba ya kai ci gaba ba ta hanyar waɗannan gashi ba ake yin dukkan tufafi da wasu abubuwa wannan kuma babbar ni'ima ce da cikin ni'imomin ubangiji subhanahu wa ta'ala dan yalwata ma bayinsa wanda can wancan lokaci da irin waɗannan abubuwa ne ake to amma yau gaye nau'in abubuwan da ake saka tufafi sun wuce a lissafa sai yace wallahu ja'ala lakum mimma khalaqa zilala ubangiji ta'ala shine ya halitta muku inuwoyi da kuke shiga karkashin su ku huta mimma khalaqa daga cikin abin da Allah ya halitta Allah ya halitta mana itace wanda idan muna buƙatar inuwa zamu shiga karkashin wannan itaciya mu sha inuwa wannan inuwa da itaciya take saki take badawa ubangiji ta'ala shine ya halicci inuwar an gane ku ya halicci itaciyar kuma ya halicci inuwar sannan daki da kake ginawa shi ma yana bada inuwa wannan daki da ka gina shi ubangiji subhanahu wa ta'ala shine ya halicci wannan daki me yasa saboda shi ya ganar da kai yanda zaka gina wannan daki da ka zo duniya baka san ba yanda ake gina daki ba wanda ya san yanda ake ginawa ubangiji ta'ala shine ya sanar da bayan shi ya ganar da su ga yanda zaku yi dakunan da zaku shiga ku huta shine yace wallahu ja'ala lakum mimma khalaqa zilalan Ubangiji ta'ala shine ya halitta muku inuyi da za ku shiga ku huta mimma khalaqa daga cikin abin da ya halitta kenan na itace da dakuna da duwatsu da sauransu sai ya ce waja'ala lakum minal jibali aknanan sannan shine ya halitta muku aknanan wato sune kogo an gane ko aknanan jam'i ne na kinnun in aka ce kinnun shine kogo wanda yake na dutse ko ka ce fula zaka samu wani kogo wanda zaka iya maida shi daki a cikin dutse wanda waɗanda suke cikin zama wanda suke zama a cikin duwatsu su suka san da haka zaka samu kogon dutse kawai shine dakin ka to shine yace waja'ala lakum ubangiji ta'ala shi ya halitta muku aknanan koguna minal jibali daga cikin duwatsu domin ku shiga ku maida su daki waja'ala lakum sarabila ubangiji ta'ala shi ya halitta muku sarabila tifafi taqikumul harra wanda ke kare ku dangane da zafin rana wasa rabila sannan ya halitta muku wasu tifafi na daban taqikum ba'sakum wadanda za su kare ku makamin abokan gaba a ranar yaki shine sulke kenan wannan kasancewar ubangiji subhanahu wata'ala yana magana da su waɗanda ake ma maganar da abin da yake sananne a wajensu saboda galibin ƙasar Makka ƙasa ce wadda take ta duwatsu ubangiji ta'ala ya musu magana ya nuna musu cewa kogon da suke shiga su labe ko su maida shi daki to ubangiji ta'ala shine ya halicci wannan kogo daga cikin duwatsu sannan kasancewar shine ya halitta musu tufafi sarabil ana nihi tufafi kenan riga da wando da mutum yake sa ko kuma mayafi da zane da mutum yake daurawa taqikumul harra wanda ke kare ku zafin rana nan kenan Allah ya yi amfani da abin da yake galibi a wajen su waɗanda ake magana da su domin galibin yan kasar wannan kasar Makka da sauransu iya abin da yake da yawa a wajensu shine zafi amma tare da cewa wannan tufafi kamar yadda kake sawa su kare ka zafin rana to za su kare ka kuma sanyi da izinin Allah subhanahu wata'ala shine yace wasarabila taqikum ba'sakum kuma da wasu tufafi na musamman waɗanda ke kare ku game da makamin abokin gaba kenan a ranar yaki shine sulke wanda sulke ni'ima ce daga cikin ni'imomin Ubangiji subhanahu wata'ala wanda Allah ya koyar da bawan shi Annabi Dawud Ubangiji ta'ala yake cewa wa allamnahu sun'ata labusin lakum litufsinakum min ba'sikum fa hal antum shakiru Ubangiji ta'ala yace wa allamnahu sun'ata labusin Dawud mu ne muka koyar da shi muka sanar da shi yanda ake saka sulke litufsinakum min ba'sikum dan wannan sulke ya kare ku makamin abokan gaba da izinin Allah sai Allah ya ce fa hal antum shakirun shin ku masu gode mana ne akan ni'imar da muka muku haka kuma can Allah ya ce masa a ni'ima da sabighatin wa qaddir fi sar ubangiji ta'ala ya ce ya kai Dawud ka kera sulke sulke wanda yake mai cikar saka sai Allah ya ce wa qaddir fi sar ka daidaita a wajen zuban kada ka yi mai fadi wanda in abokin gaba ya so kuma shi zai iya wucewa ya taba gangan jikinka kuma kada ka yi kankana wanda kenan za su takure su hade ba za ka iya sakewa ba Allah ya ce masa wa qaddir fisar ma'ana ka daidaita a wajen zuban kada yi girma kuma kada yi kankanta dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana da sulke na musamman in za a fita fagen daga manzon Allah yake saka wannan sulke a jikin shi me yake nihi da sanya wannan sulke neman kariya game da makamman abokan gaba da izinin Allah babu wanda yafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tawakkali ga ubangiji amma in zai fita fagen daga sai ya sanya sulke wannan yana nuna mana al-akhzu bil asbab ruko da sababi haka ranar da zai shiga Makka da yaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shiga birnin Makka akan shi akwai kulkuli ita ce hular kwano menene manufar sa dangane da sanya wannan hular kwano domin in abokin gaba ya saru takobinsa da izinin Allah wannan hular kwano za ta kare shi to dan haka wannan ni'ima ce daga cikin ni'imomin Ubangiji subhanahu wata'ala Allah ya jaddada mana ni'ima ga tufafin da in mun sanya za su yi mana maganin zafi kuma za su yi mana maganin sanyi kaga ci gaba na dan adam wanda Allah ya ganar da mu akwai kalan tufafin da nau'in tufafin da ake sanya su a lokacin zafi akwai kuma nau'in tufafin da ake sanya su a lokacin sanyi an gane ku sai dai in babu wadata ka kalli yanayin kasashen Larabawa da yake yankin su yanki ne na Sahara banda tsananin zafi babu abin da yake cikin nan shi yasa suka lazunci farin tufafi baya daukan zafi abu ne wanda yake sanadi farin tufafi baya daukan zafi su kuma yankin su yanki ne wanda yake mai zafi kuma tare da cewa musulunci sai ya nuna mana musulmi ya sanya farin tufafi shi yafi dacewa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa amma da zaran an ce sanyi ya zo ya fara tsananta zaka ga wannan fararen tufafi galibi sun maida su gefe sai kalan baki sai wanda yake mai duhu-duhu domin me yasa shi tufafi in dai ya karkata zuwa baki to wannan yafi maganin sanyi amma kuma a lokacin zafi duk tufafi wanda yake baki da wanda yake mai duhu yafi daukan zafi to wannan shine ni'ima ce ta Ubangiji Subhanahu wa ta'ala da ya jaddada ma bayin sa tufafi gaya ya halitta mana wanda zamu sanya su mana maganin zafi kuma su mana maganin dari sannan bugo da kari kuma su kare mana al'auran mu sannan bugo da kari kuma zamu sanya su mu yi ado mu kayatar da jama'a mu burge su wannan duka ni'ima ce ta Ubangiji Subhanahu wa ta'ala kamar yadda yace ya bani adama قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلكم تذكرون سيجي كذلك يتم نعمته كمرحكا يند الله يفدامك يتم نعمته وبنجي تعالى يكيشكا نعمو منس عليكم أكنك لعلكم تسلمون دنكو ميكا ويادشي دبي إزوا غريش lafazin ni'imatahu mufradun mudaf ne shi kuma mufradun mudaf duk inda yake kenan yufidul umum dan haka kenan ni'imatahu ay ni'amahu kamar yanda yace wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha ay ni'amallahi la tuhsuha shine yace kazalika kamar yanda Allah ya jaddada muku waɗannan ni'imomi yutimmu ni'matahu Allah yake cika ni'imomin sa akan ku la'allakum tuslimuna dan ku me ka wuya da ji da bi zuwa gare sa kaga anan ya kamata mu hankalta duk wata ni'ima da Allah ya mana wannan ni'ima domin mu gode masa babbar godiya da zamu ma Allah shine mu me kauya da ji da bi zuwa gare shi mu karbi sabon da manzannin sa suka zo da shi mu kadaita shi a cikin ibada wannan ita ce babbar godiya ga Ubangiji Subhanahu wa ta'ala shine yace la'allakum tuslimuna ai dan ku musulunta shine ku me kauya da ji da bi zuwa gare shi ku bi dokokin sa sai yace fa in tawallau idan sun juya baya sun ki gasgata ka a matsayin manzo ubangiji ta'ala yace fa inna ma alaikal balagul mubin ka san da cewa kadai abin da yake kanka isar da sako wanda yake mabayyani ka ku isar kenan maganar ka tilasa jama'a cewa sai sun yi imani wannan ba aiki ba aikin ka bane ba an gane ku aikin manzanni shine kawai su fada iya abin da Allah ya dora musu isar da sako shine aikin su kamar yadda Allah ya ce ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik wa in lam taf'al fa ma ballaghta risalata to dan haka shine Allah ya ce fa in tawallau in sun juya maka baya kenan sun ki gasgata ka a matsayin manzo fa inna ma alaykal balagul mubin ka san da cewa kadai abin da yake kanka isar da sako wanda yake mabayyani ka ku isar wannan haka sakon da Allah ya dora ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya isa domin a kuduba sa ta ban kwana a nan Arafa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fada ga jama'ar sahabbai wanda wannan haji sai da manzon Allah ya hada sama da mutum 100 wanda yazo da su manzon Allah ya ce ku san da cewa a ranar kiyama Allah zai tsida ku yayi muku tambaya game da ni shin sakon da ya dora mun na isar muku ko ban isar ba me za ku ba Allah amsa suka ce wallahi mun shaida mun tabbata sakon da ubangijinka ya dora maka ka isar ka bada amanar da ubangijinka ya dora maka matuka maza Allah ya daga hannunsa sama yake cewa Allahumma shahad Allahumma shahad Allahumma shahad yace ya Allah ka shaida ya Allah ka shaida ya Allah ka tabbatar da bayinka sun ce na isar da sakonka dan haka manzannin Allah ba su isa ba su tilasa mutum ya karba abin da suka zo da shi iya abin da yake kansu kawai shine su fada an gane ku shiriya a hannun Allah take kamar yadda Ubangiji ta'ala ya fada walau sha'a rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'mini wama kana li nafsin an tu'mina illa bi idhnillah wa yaj'alu rijsa 'ala alladhina la ya'qilun Ubangiji ta'ala ya ce walau sha'a rabbuka da Ubangijinka ya so ya ga dama la'amana man fil ardi kulluhum jami'a da dukkan wadanda suke doran kasa gaba ɗaya da sun yi imani Allah ya ce afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'mini shin yanzu kai ka isa ka tilasa mutane har su zama mu'mini sai ya ce wama kana li nafsin an tu'mina ai bai saukaka ba ga wata rai ta yi imani illa bi iznillahi sai da iznin Allah babu wata rai wadda ta isa ta hanyar wayo da dubara ta yi imani ko wani karfin mulki ko kuma yawan dukiya illa bi iznillahi sai da iznin Allah sai ya ce wa yaj'alu rijsa 'ala alladhina la ya'qilun dan haka anan Allah ya nuna ma jama'a matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine kawai isar da sako haka kuma waɗanda suke biyar sawun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama masu kira zuwa ga addinin Allah iya abin da yake kansu su fada amma maganar su tursasa jama'a cewa dole sai sun yi imani wannan ba aiki bane ba nasu dan haka kenan malami ya abin da yake kanshi shi ya fada idan wani abu ne na zartar da wani hukunci wannan kuma abu ne wanda yake kan hukuma ita za ta zartar shi malami ya fada hukuma kuma ita take da wato sanda wadda take ta doka shine sai ya ce ya rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha jama'ar ka suna sanin ni'imomin Ubangiji subhanahu wata'ala da ya jaddada musu sun san Allah ne ya jaddada musu wannan ni'ima thumma yunkirunaha sannan kuma suna musu an gane ku kamar misali sai kaji suna fada suna cewa wannan ai mun gade shi ne uwaye da kakanni wanda musu game da ni'imar Ubangiji subhanahu wata'ala har yau akwai bulbudin shi a cikin jama'a yanzu misali mutum ne zai iya samun wani matsayi da Allah ya kai shi ta hanyar ilimi da ya nema sai kaji yana fada yana cewa a wannan matsayi da na samu ba zuwa nayi na karanci ilimin na karanci fannin ni na cancanta a bani wannan matsayi duk a kasar nan wanda muka karanci wannan fanni ba mu ce ba kaza kaga anan butulci ne game da ni'ima ta Ubangiji subhanahu wataala yana ganin kamar wayan shi ne da dubarar shi ya kawo shi wannan matsayi kamar yanda Qarun da Allah ya azurta shi da dukiya ne cike cewa inna ma utituhu ala ilmin indi wannan dukiya da kuke gani an bani ita ne a bisa wani ilimi wanda nake tare da shi ni na karanci fanni na saye da sayarwa dala ɗaya ina iya sarrafa ta ta koma dala goma so da yawa zaka ga dan kasuwa ya ringa ganin kamar wayen shi ne da dubarar shi ne in ya sayo kayan jikadiri zai iya saida su jikadiri da 50 har ma ya ringa tuhumar wani da rashin iya kasuwa duk abin da ka samu na ni'ima to abin da ake bukata a matsayin ka na bawa ka kubuta game da wayen ka da dubarar ka da karfin ka kace la haula wala quwwata illa billah wannan kawai kyauta ce ta Ubangiji subhanahu wataala wanda ya nufaci ni da ita kuma dole ne na gode masa an gane ku shine anan yace ya arifuna ni'matallahi suna sanin ni'imomin Ubangiji da ya jaddada musu thumma yunkiruna ha sannan kuma sai su ringa musanta a zuciyarsu ta yarda sun tabbata Allah ne ya jaddada musu wannan ni'ima amma da halshi maimakon su ce Allah ne ya jaddada musu wannan ni'ima sannan sai su ringa musu su ringa ganin kamar wayen su ne da dubarar su wanda wannan aya ta gabata a cikin darasin mu na tauhidi wanda a karkashin wannan aya a baban da malamin ya cikin kitabun tauhidi ya zo da irin waɗanda suke butulce ma ni'imar Ubangiji subhanahu wataala wanda manzon Allah yake bada labarin wasu mutane uku daga cikin banu Isra'ila wanda Allah ya jarrabe su da wani bala'i ɗaya Allah ya jarrabe shi wato da kura shine gashin kanshi gaba ɗaya ya zube kura nau'i ne wanda yake na cuta wanda kuraje ne suke fitowa gaba ɗaya sai gashi ya zube na biyu Allah ya jarrabe shi da cutar kuturta na uku Allah ya jarrabe shi da makautaka wanda Allah sai ya turo mala'ika na musamman wannan mala'ika ya zo wajen wannan mai cutar kura ya ce masa bawan Allah me kake bukata a rayuwarka ya ce wallahi ni abin da nake bukata Allah ya bani gashi, gashi wanda yake kyakkyawa kamar yanda nike da shi a da. An gane ku, gashi nike bukata, Allah ya bani kyakkyawan gashi. Wannan rashin lafiya ta rashin gashi da mutane suke kyamata suke kaurace min ta gushe ta bar ni. Da izinin Allah da ya shafe shi, take yanki gashin shi sai ya koma. Yace a cikin dukiya mai kafu so sai yake cewa aini ba abinda nafi so, yace sama da raguni. Raƙun ma kawai na fuso. Mala'ikan sai ya bashi taguwa mai ciki, sai ya masa addu'ar cewa Allah ya sanya albarka a cikinta. Ya wuce gaba ya iske wanda yake mai cutar kuturta, ya ce bawan Allah mai ka fuso a rayuwarka? Ya ce wallahi abinda na fuso Allah ya bani kyakkyawar fata, abinda jama'a suke kyamata saboda shi ya gushe ya bari. Da izinin Allah shafar shi ke da wuya, take yake sai ya warke. Mai kafi so a cikin dukiya ya ce shanu, ya ba shi tinki wannan saniya mai ciki, ya masa addu'a ya ce Allah ya sanya albarka a cikinta. Ya wuce ya isa wajen makahun, ya ce bawan Allah mai kafi so a rayuwarka? Ya ce wallahi ni abinda na fi so na fi kauna, Allah ya dawo min da ganina kamar yadda da nake gani. Da izinin Allah da ya shafe shi ganinsa ya dawo. Mai kafi so na dukiya ya ce tumakai, ya ba shi tinkiya mai ciki ya ce Allah ya albarka a cikinta. Bayan wani lokaci sai ya dawo, da ya dawo wajen wannan na farko mai kura sai ya ce masa bawan, ya zo masa a kan sifar shi goyin da yake. Shi mala'ikan Allah ya turo shi a kan sifar shi wannan bawan Allah da yanda yake da cutar kura, jama'a suna kyamar shi, gashi talakka ba shi da komai. Mala'ikan ya zo masa a wannan sifa domin ya waiwaya ya tuna matsayin shi a da, ya gode wa ni'imar Allah. Mala'ikan ya ce masa bawan Allah, ya ce ni matafiyi ne, mabukaci, guzuri ya yanke mu, ina bukatar a bani dabba ɗaya tak in yi guzuri da ita domin in karasa bulagurona. Sai ya ce masa ai al'amura sun yi yawa, bukatu sun yi yawa, ba zan iya ɗauka na baka ba. Ya ce a'a, ya ce bawan Allah, ya ce ka gode ma Allah ba. Sai ya ce a'a, ya ce wannan dukiya fa na gaje ta ne uwaye da kakanni, na gaje ta uwaye da kakanni. Ya ce haka ne? Ya ce eh. Ya ce to in ka kasance ƙarya kake, to Allah ya maida ka yadda kake da. Mala'ika ya masa muguwar addu'a, wanda wannan raƙumi da aka bashi sai da ya kai ya tara garke wanda yake na musamman na raƙuma, amma ɗaya take ɗauka ya bada ya taimaka ma mabuƙaci. Ya ce a'a, ya ce wannan dukiya wato abubuwan da suke rataye da ita suna da yawa, kuma wannan dukiya ya ce na gaje ta ne uwaye da kakanni. Ya ce to in haƙari ya kake, Allah ya maida ka yadda kake da. Ya wuce gaba ya iske wancan mai wannan cutar kuturta wanda Allah ya tara masa garke wanda yake na shanu, Allah ya bashi lafiya. Ya faɗa masa irin yadda ya faɗa ma na farko cewa shi mabuƙaci ne, guziri ya yanke masa, yana cikin tafiya, ya taimaka masa da dabba ɗaya domin ya ƙarasa bulaguransa, kuma a kan sifar shi ya zo masa shi ma da cutar kuturta, gashi miskini talaka. Shi ma sai ya nuna masa ba zai iya bashi ba, ai buƙatunsa suna da yawa, kuma wannan dukiya shi ma ya gaje ta ne uwaye da kakanni. Ya ce to in har ƙarya kake a kan abin da ka faɗa, ya ce to Allah ya maida ka yadda kake da. Sannan ya isa wajen wannan makahu, a sifar shi ta makahu ya zo, ya ce masa bawan Allah, ya ce ni mabuƙaci ne kuma ina cikin tafiya, guziri ya yanke mu, ina da buƙatar a taimaka mu. Sai ya ce masa, ya ce wallahi duk abin da kake buƙata da shi in dai ka rage ɗaya daga ciki, ya ce ban yafe maka ba. Idan kana buƙatar wannan dabbobi gaba ɗaya ka kora su kai wannan. A lokacin nan sai ya ce masa bawan Allah, ya ce ni jakada ne na Ubangiji, ya turo ni ne domin ya jarraba ku. Waɗancan ‘yan uwanka guda biyu Allah ya shahe albarka daga cikin al’amuransu, don haka Allah sai ya karɓe wannan dukiya gaba ɗaya suka koma kamar yadda suke da. Shi kuma Ubangiji Subhanahu wa ta’ala ya wanzar masa da wannan ni'ima. Kaga a nan ni'ima tana mutum yana dawwama ta samu karuwa ta hanya ɗaya-ɗaya, shi ne godiya ga Ubangiji Subhanahu wa ta’ala. In Allah ya maka ni'ima, in kai musan wannan ni'ima, ka nuna cewa wayenka ne da dabararka, to Ubangiji Subhanahu wa ta'ala farko sai ya kyale ka da wayenka da dabararka, wannan dukiya ba yanda za a yi ta ci gaba. Sannan kuma ko ta ci gaba kai ba za ka amfana ba, balanta na ka amfanar da wani. Bai keɓanta ba da dukiya, duk wani matsayi da Allah yake kai bawa dole ne ya gode ma Ubangiji subhanahu wataala, ya kubuta game da wayansa da dabararsa da wani karfinsa da dabararsa, kamar yanda godiya ga Ubangiji akan duk ni'imar da ya ma bawansa tana kasancewa ta hanyoyi guda uku. Farko dai zuciyarka ta yadda ta amince cewa Allah ne ya jaddada maka wannan ni'ima. Abu na biyu, harshenka ya faɗa, ka faɗa ma masoyanka Ubangiji ta'ala ya jaddada min ni'ima, da bani da kaza, yanzu ga na mallaki kaza, na mallaki kaza. Ka nuna cewa Allah ya baka ni'ima, amma ba kowa za ka faɗa ma face waɗanda suke masoyanka. Abu na uku, sannan gaɓaɓuwanka su aikata, ka kusanci Ubangiji subhanahu wa ta'ala da wasu ayyuka na ibada. An gane ku? To shine sai yake cewa wa aktharuhumul kafirun, Ubangiji ta'ala ya ce mafi yawansu dai wato masu butulci ne, ma'ana ba sa gode ma ni'imar, domin akwai kufurin ni'ima, butulce ma ni'ima ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Shine ya ce wa aktharuhumul kafirun, mafi yawansu kenan masu muso ne, masu butulci ne game da ni'imomin Ubangiji subhanahu wa ta'ala. وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِنْ دُونِكَ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وبنجي تعالى كيتشيوا ويوم نبعث من كل أمة شهيدا. بامتانا كالاباري جمدا ينن دمكيز ايدا ميشيدا دغتشكيم قوة الأمة. Lafazin naba'asu an ciro shi ne daga alba'as. Alba'as yana ɗaukan ma'anar al-iqama, ma'ana tsida abu. Kamar yanda Ubangiji ta'ala ke faɗa, alam tara ilal mala'i min bani Isra'ila min ba'di Musa idh qalu li nabiyyin lahum ba'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah. Lokacin da suka faɗa wato ga annabinsu, suka ce ka tsida mana wani sarki wanda zai jagorance mu mu yaki a ƙarƙashin tutarsa. Shine a can yake cewa wa qala lahum nabiyuhum inna allaha qad ba'atha lakum taluta malika, ai ba'atha ai aqama lakum taluta malika. To shine anan Allah ya ce wa yawma nab'athu min kulli ummatin shahidan, ba su labarin yinin da muke tseda mai shaida daga cikin kowace al'umma domin ya bada shaida akan ta, shine annabinta. Kowace al'umma Ubangiji ta'ala zai tada annabinta ya tseda shi ya bada shaida akan cewa ya isar musu da saƙon Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Sai ya ce thumma la yu'zanu lillazina kafaru, sannan a wannan yini Allah ya ce ba a bada izini ga waɗanda suka kafirce ma Ubangijinsu game da kawo hanzari. Duk waɗanda suka kafirce ma Ubangiji a wannan yini ba a ba su izinin wato yin magana domin su ba da wani hamzari. Me yasa? Domin su kansu ya bayyana gare su sun tabbata rayuwarsu sun tafi yadda ita a banza. Duk abin da suka yi a rayuwarsu sun tabbata ƙarya ce suka yi, shaytani ne suka bauta ma. Don haka Allah ya ce thumma la yu'zanu lillazina kafaru, sannan ba a ba da izini ga waɗanda suka kafirce ma Ubangijinsu wato game da kawo hamzari. Kamar yanda ya faɗa a cikin suratul mursalat, hadha yawmu la yanqun wala yu'zanu lahum fayatadhiru, Ubangiji ta'ala yace wannan yini na alkiyama, yini ne wanda jama'a ba sa iya furuci, ba wanda ya isa ya daga baki yayi magana, sai wanda Allah ya bashi izinin yin magana. La yatakallamuna illa man azina lahu arrahman wa qala sawaba. Sai yace wala yu'zanu lahum, kuma ba a ba su izini, fayatadhiruna, balantana su kawo wani hamzari. me yasa saboda su kansu sun tabbata abinda suka yi a rayuwarsu ta duniya shirme ne dan haka sai yace walahum yusta'tabuna ubangiji ta'ala yace kuma su ba za a nemi dawo da su duniya domin su aikata aikin da Allah zai yarda da su domin kalima ta al-isti'ta asali a larabci shine at-ta'arrudu li talabir rida ka bujuro domin neman abinda aikata abinda za a yarda da kai to shine Allah yace walahum yusta'tabuna kuma su ba za a dawo da su duniya domin aikata abinda Allah zai yarda da su domin kasancewar lokaci ne wanda dan adam yakan yi nadama nadamar da ba za ta amfane shi lokaci na biyu shine a yinin alkiyama domin nadama ta farko shine a lokacin mutuwa duk wanda yayi sakaki bai ma ubangijin shi subhanahu wata'ala biyayya in mutuwa ta zo masa sai yayi nadama kamar yanda Allah ya faɗa hatta iza jaa ahaduhumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qa'iluha wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'athun lokaci na biyu wanda mutun zai yi nadama nadama da ba za ta amfane shi shine yinin alkiyama lokacin da aka wayi gari ya ga mu'minai waɗanda suka yi biyayya ga ubangijin su sun samu kyakkyawar makoma to a wannan lokaci duk wanda ya tabar da rayuwar shi zai yi nadama nadamar da ba za ta amfane shi ba kamar yanda ubangiji ta'ala yake faɗa walau tara izuqifu alan nar faqalu ya laitana nurad wa la nukadhiba bi ayati rabbina wa nakuna min almu'minin bal badalahum ma kanu yukhfuna min qabl wa law ruddu la'adu limanuhu anhu wa innahum lakadhibun ubangiji ta'ala yace da kaga lokacin da aka zo da waɗanda suka kafirce ma ubangijin su aka tseda su akan gaba ta wuta abinda ya rige a tunkuda su ubangiji ta'ala yace da kaga abun tsoro abun firgici wa qalu a lokacin nan za su fada sai su ce ya laitana nuraddu ina ma a maida mu zuwa duniya mu aikata ayyuka da ƙurai wala nukazzima bi ayati rabbina ba za mu koma ƙaryatawa da ayoyin ubangijinmu wala kuna minal mu'minin kuma za mu yi kokari mu zamanto daga cikin mu'minai ubangiji ta'ala yace bal badalahum ma kanu yukhfuna min qabl sanade abinda suka kasance suna koyewa gabanin haka shine ya bayyana gare su an gane ku da suna koyi ƙaryata alkiyama suna ganin cewa ba tabbas bane to yau ya bayyana gaskiya ce walau ruddu la adu limanuhu anhu Allah yace da za a dawo da su duniya Allah yace za su koma aikata abinda aka hane su wanda bayani ya gabata wani yana nuna fadin ilimi na Allah ya san abinda ya wuce ya san abinda ake ciki ya san abinda zai zo nan gaba in ya zo kuma ga yanda zai wakana kidan shine Allah yake bada labarin cewa da za a dawo da su duniya za su koma aikata abinda aka hane su wa innahum lakadhibuna ubangiji ta'ala yace lalle su makaryata ne dan haka yace zarhum ya'kulu wa yatamattahu da yace rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin wannan kenan ayinin alkiyama shine anan Allah yace walahum yusta'tabuna kuma su ba za a dawo da su duniya domin aikata aikin da Allah zai yarda da su sai yace wa idhara alladhina zalamu al'azaba idan waɗanda suka zalunci kawunan su da shirka da kafirci suka ga azabar Allah ido da ido ubangiji ta'ala yace fala yukhaffafu anhu ba za a saukaka musu azaba a rage musu ko daidai da musu kada zarra wala hum yunzaruna ubangiji ta'ala yace kuma ba za a saurara musu ba kiyama tana yi kai tsaye waɗanda suke da ayyuka na ƙwarai da ayyuka waɗanda suke na banza an kai su wajen hisabi su kai tsaye daga an wayi gari kiyama ba a saurara musu wuta kawai za a tura su saboda ba su zo da aikin da za a lissafa lissafin me za a yi musu gaba ɗayan ayyukansu ayyuka ne waɗanda suke na banza duk wasu ayyuka na ƙwarai da suka yi tun daga duniya Allah ya biya su dan haka yace wa idhara alladhina zalamu al'azaba idan waɗanda suka zalunci kawunan su abinda ake nihi da zalunci a nan shine shirka da kafirci ubangiji ta'ala yace idan suka ga al'azaba azabar da Allah ya tada musu fala yukhaffafu anhum Allah yace ba a sauƙaƙa musu an gane ku daidai da musu kada zarra abinda suka cancanta na azaba ba za a rage musu ba kamar yanda yace innal mujrimina fi azabi jahannama khalidun la yufattaru anhum Allah yace ba a yanke azaba daidai da kibtawar ido ba za a yanke musu ba a sauƙaƙa musu dan haka yace wallazina kafaru lahum naru jahannama la yuqda alaihim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min azabiha kadhalika najzi kull kafur waɗanda suka kafirce ba ubangiji in kiyama tayi ba a hukunta musu mutuwa balantana su mutu kuma sannan ba a saukaka musu game da azabar da suka cancanta. Allah ya ce haka muke sakauta ma dukkan wani mai kafirci. Don haka wato ceto a saukaka ma kafiri azaba wannan abu ne yake banta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma kuma an takaita masa abun akan aminsa kawai Abu Talib. Shi kadai ne manzon Allah ya nema masa ceto da alhurma a wajen Ubangiji aka dan saukaka masa azaba. Amma duk wani kafiri ba maganar a saukaka masa iya azabar da ya cancanta. Shi ma ku an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa Abu Talib ya kasance yana baka kariya, yana hanawa a taba ka lokacin da ka zo da wannan addini, shin ko ka amfanar da shi da wani abu game da azabar Allah? Manzon Allah ya ce kwarai, da yana tsake tsakin wutar jahannama. Manzon Allah ya ce na nemi ceto a wajen Ubangiji na, aka fito da shi wani balbali na wuta, aka dora masa garoshi na wuta a kasan dugadigansa akan akhmas. In aka ce akhmas shine kasan diddigen kafa kenan wanda baya shafar kasa, anan aka dora masa garoshi guda biyu. Manzon Allah ya ce kwakwalluwarsa tana tafalfasa saboda tsananin zafin waɗannan garoshi. Manzon Allah ya ce kuma a iya tunaninsa yana ganin cewa babu wani dan wuta wanda yake da azaba sama da tashi. Manzon Allah ya ce wallahi shine kasansu. Shine ya ce inna ahwana ahlin nari azaban yawmal qiyama la rajulun yudha'u fi akhmasi qadamayhi jawratan yaghdi minhum adibahu ma yara anna ahadan ashadda minhu azaban wa innahum la ahwanuhum azaban. Dan haka wannan shine iya ce tun da manzon Allah ya nema masa. Amma duk wani kafiri ba wanda ya isa ya cece shi yasa Allah ya rage masa azaba. Dan haka yace fa ma tanfa'uhum shafa'atu shafi'in, shine anan yace fala yukhaffafu anhum, ba a saukaka musu azaba, wala hum yunzaruna, kuma ba a saurara musu. Daga kiyama tayi ba maganar lissafi da za a yi musu kawai kai tsaye wuta za a kai su. Sai yace wa idhara alladhina ashraku shuraka'ahu, idan waɗanda suka hada bautar Allah da wani suka yi shirka lokacin da suka ga gumakansu a yinin alkiyama. Qalu rabbana, sai su ce ya ubangijinmu, ha'ula'i shuraka'una, ai waɗannan su ne allolinmu waɗanda muke bauta musu. Allazi kunna nad'u min dunik, wanda muka kasance muna bauta musu koma bayanka. Haka za su faɗa ma Allah lokacin da Allah ya nuna musu suka ga juna su da gumaka. Fa'alqaw ilayhimul qawla, gumaka a lokacin nan sai su jefa musu faɗa. Allah zai ba su izinin yin magana su yi magana. Su ce da su innakum lakazibuna, lalle ku maƙaryata ne, ai ba mu muka ce ku bauta mana ba, mu muka ce ku bauta mana. Yanda Allah zai ba gumaka ƴancin su yi magana, su wanke kansu game da waɗanda suka rike su a matsayin alloli suna bauta musu, haka mala'iku da annabi Isa da Uzairu da mahaifiyarsa Maryam da sauran salihan bayi waɗanda aka bauta musu, a ranar kiyama Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai tara su ga su ga waɗanda suka bauta musu. Ubangiji ta'ala ya ce ku kuka ce su rike ku matsayin alloli su bauta muku, kamar yadda Ubangiji ta'ala yake cewa wa yawma yahshuruhum wa ma ya'buduna min dunillahi fayaqulu a antum adlaltum ibadi ha'ula'i am hum dallus sabil qalu subhanaka ma kana yanbaghi lana an nattakhidha min dunika min awliya walakin matta'tahum wa aba'ahum hatta nasu dhikra wa kanu qauman bura. Ubangiji ta'ala zai ce da su a antum adlaltum ibadi ha'ula'i, shin yanzu ku ne kuka batar da waɗannan bayina kuka ce su bauta muku? An hum ballu sabil, ko kuma su ne a karan kansu suka kauce ma tafarki wanda yake madaidaici. A lokacin nan mala'iku da duk wasu salihan bayi da aka bauta musu za su faɗa su ce subhanaka, zarki ya tabbata gare ka ya Ubangijinmu. Ma kana yanbaghi lana an nattakhidha min dunika min awliya, ai bai dace ba a ce mun riki wasu masoya koma bayanka mu ce su bauta mana. Walakin matta'tahum wa aba'ahum, sanidin ya Ubangijinmu kai ne ka ji yadda su dadi da uwayensu hatta da su zikira har suka manta ambatanka, suka zamanto mutane waɗanda suke halakakku. Haka annabi Isa shi ma zai wanke kansa. Ubangiji ta'ala yake faɗa a cikin suratul an'am
Ubangiji ta'ala zai ce masa a anta qulta linnasi takhizuni wa ummi ilahaini min dunillah. Shin yanzu ya kai Isa kai ne kace kai da mahaifiyarka a maida ku alloli a ringa bauta muku koma bayana? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Annabi Isa sai ya ce sarki ya tabbata gare ka ya Ubangiji na, ai bai dace ba in faɗi wata faɗa wadda take ba ta gaskiya ba. In kuntu qultuhu faqad alimta, yace in har na kasance ni na faɗa Allah ka san da haka. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi, domin ka san abin da ke cikin zuciyata ni ban san abin da ke cikin ranka. Innaka anta allamu ghuyub, kai kai ne mai matukar sanin duk wani abu wanda yake fakekke. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi an ibudullaha rabbi wa rabbakum, ni ban faɗa musu komai illa kawai abinda na faɗa musu cewa ku bauta ma Allah shine Ubangiji na kuma shine Ubangijinku. Wa kuntu alaihim shahidan ma dumtu fihim falamma tawaffaytani kunta anta ar-raqiba alaihim wa anta ala kulli shay'in shahid. Dan haka anan gumaka Ubangiji ta'ala zai ba su izinin yin magana su yi magana domin su wanke kansu. Shine Allah ya ce fa alqau ilaihimul qawla, gumaka za su jefa faɗa ga waɗanda suka bauta musu su ce da su innakum lakadhibuna, lalle ku makaryata ne. An gane ko mu ba mu ce ba ku bauta mana. Wa alqau ilallahi yawma idhinis salam, lokacin da gumaka suka kubuta game da su, to a lokacin nan kuma fa za su miƙa wuya zuwa ga Ubangiji, su miƙa wuya da ji da bi, kamar yadda Ubangiji ta'ala yake faɗa iz tabarra allazina tubi'u min allazina taba'u wara'u al'azama wa taqatta'at bihim al'asbab wa qala allazina taba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna kadhalika yurihimu Allahu a'malahum hasaratin 'alayhim wa ma hum bikharijin min an-nar. Shine yace wa alqau ilallahi yawma idhinis salam, a lokacin nan za su miƙa wuya da ji da bi zuwa ga Ubangiji. Wa balla anhum ma kanu yaftarun, duk abinda suka zamanto suna yanki na ƙarya Ubangiji ta'ala yace ya fake dangare su, suna maganar cewa waɗannan gumaka su ne za su cece su a ranar kiyama, to gaba ɗaya sun fake babu su babu alamar su. Ubangiji ta'ala sai yace allazina kafaru, waɗanda suka kafirce ma Ubangijinsu, wasaddu an sabilillahi, sannan suka hana mutane game da bin tafarkin Ubangiji. Su sun kafirce kuma sun hana mutane su karɓi gaskiya, sun datsa hanya, kamar yadda Ubangiji ta'ala ya ce wa hum yanhauna anhu wa yanauna anhu, su suna hana mutane game da karɓar gaskiya kuma su a karan kansu suna mata nisa. Ubangiji ta'ala ya ce allazina kafaru, waɗanda suka kafirce ma Ubangijinsu, wasaddu an sabilillahi, sannan suka hana mutane game da bin tafarkin Ubangiji, zidnahum azaban, Ubangiji ta'ala ya ce za mu dada musu azaba fauqal azabi, sama da azabar da suka cancanta, bima kanu yufsidun, a sababin abinda suka kasance suna yada banna a ban kasa, suna hana jama'a karbar gaskiya. To dan haka Ubangiji ta'ala zai dada musu wata azaba ta musamman. Malamai sun yi maganganu da yawa akan nau'in azabar da Allah zai dada musu, tare da cewa babu wani dalili da ya tabbatar da cewa ga nau'in, iya kawai Allah ya ce za mu dada musu wata azaba ta musamman, kenan saman azabar da suka cancanta, bima kanu yufsidun, a sababin abinda suka kasance suna yi na yada banna a ban kasa. Sai ya ce wa yawma nab'athu fi kulli ummatin shahidan 'alayhim min anfusihim, Ubangiji ta'ala ya ce ba su labarin yinan da muke tsaye da mai shaida a cikin kowace al'umma wanda zai ba da shaida a kansu, kuma min anfusihim, daga cikinsu kenan za mu ba da mai shaidar. Kowace al'umma annabinta shine zai ba da shaida a kanta. Sannan idan annabawa da manzanni sun ba da shaida a kan al'ummunsu, to su kuma annabawa wa zai ba da shaida a kansu? Shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. An gane kuma mu al'umma, wannan al'umma ta ƙarshe manzon Allah zai ba da shaida a kanmu cewa ya isar da sakon Ubangijinsa. Kamar yadda Ubangiji ta'ala yake faɗa wa kazalika ja'alnakum ummatan wasadan litakunu shuhada'a 'alan nasi wa yakuna rasulu 'alaykum shahida, al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mu za mu ba da shaida akan manzanni cewa sun isar ma al'ummar su, wato sakon da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya dora musu. ta ina muka san da cewa manzannin Allah sun yi sarra sako irin su Annabi Nuhu, irin su Annabi Hud, irin su Annabi Salih, irin su Annabi Ibrahim da sauransu ta hanyar alkur'anin da manzon Allah ya zo mana da shi. Allah ya kissanta mana labarin Annabi Nuhu da jama'arsa wanda ya kira Yesu zuwa kadaita Allah a cikin ibada, ya isar da wannan sako. A ƙarshe waɗanda suka yi imani da shi ba su wuce a kilga ba, galibin jama'arsa sun kafirce masa, kuma a ƙarshe Allah ya halaka da su. Dan haka muna da sani cikakke akan cewa annabawan Allah sun isar ma al'ummunsu sakon da Allah ya dura musu. Dan haka za mu zama tumu ne za mu ba da shaida a ranar kiyama akan dukkan waɗannan al'ummu, za mu zame ma manzannin Allah shaida akan cewa sun isar. Shi ne ya ce wa kazalika ja'alnakum ummatan wasadan litakunu shuhada'a 'alan nas, sai ce wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida, ko kuma manzon Allah ya zamanto shine mai shaida akan ku. Haka ce yake cewa a can da yake cikin suratul an'am, ba suratul an'am ba, cikin suratul nisa, ubangiji ta'ala yake cewa fa kaifa idza ji'ina min kulli ummatin bi shahidin wa ji'ina bika 'ala ha'ula'i shahida, fa kaifa idza ji'ina min kulli ummatin bi shahidin wa ji'ina bika 'ala ha'ula'i shahida. Nan ma Allah yana nuna cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai zamanto shine mai bada shaida akan wannan al'umma. To dan haka shine anan ubangiji ta'ala ya fada, kuma kamar yanda ya koma fada a cikin suratul hajj, millata abikum ibrahim huwa sammakumul muslimina min qabl wa fi hadha liyakuna ar-rasulu shahidan alaykum wa takunu shuhada'a 'alan nas. Shine anan yace wa yawma nab'asu fi kulli ummatin shahidan, ba su labarin ranar da muke tsaye da mai shaida a cikin kowace al'umma da zai bayar da shaida alaihim akan su min anfusihim, ubangiji ta'ala yace kuma daga cikin su kenan annabin su shine zai bada shaida akan su. Waji ina bika shahidan ala haula, kai kwa zamu zo da kai matsayin kana mai shaida ala haula akan waɗannan kenan jama'arka al'ummarka kenan. Ubangiji ta'ala sai yace wa nazzalna alaikal kitaba, mu ne muka saukar maka da wannan littafi na Al-Qur'ani, tibyanan li kulli shay'in, domin bayani game da dukkan komai wanda jama'a suke bukata. Al-Qur'ani ya kunshi komai, sai dai fahimtar mu da tunanin mu ta kasa ganowa. Sai yace wa hudan, kuma mun saukar da wannan Al-Qur'ani dan shiryar da jama'a zuwa tafarki wanda yake na gaskiya. Wa rahmatan, kuma dan jin kai. Wa bushira, kuma dan ba da albushir da kyakkyawar makoma lil muslimina, ga masu meka wuya da shi da bi ga ubangijinsu. Nan insha Allah ta'ala za mu dakata da fatan abinda muka fada daidai. Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.